Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a tashoshin radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma Nomad da Dalal. Kuna iya kama mata VOA Africa zango na 102.5. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar internet a kodin shi akan voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na yammacin yau. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Maryam Dauda daga nan Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar da ku a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun rage shekarun takarar guraben siyasar Najeriya. Da ba matasa damar tsayawa takara, shin matasa suna iya shawo kan matsalolin da ake fuskanta a Najeriya kuma yaya kuke ganin za su iya sauya alƙiblar shugabancin ƙasar? Kamar kullun lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan ga halin da duniyar ta wani.
To jama'a assalamu alaikum. Matar shugaban kasar Zimbabwe ta roki shugaban Robert Mugabe dan shekaru 93 da haihuwa da ya fidda wanda zai maye gurbin sa. Grace Mugabe, wanda mutane da yawa ke kyautata zaton tana da sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa. Ta faɗi hakan ne a yau Alhamis a lokacin da take yi wa matan jam'iyyar Zanu PF jawabi a birnin Harare. A cewar wani rahoto da kafar yaɗa labaran kasar ta ZBC ta fidda, matar shugaban mai shekaru 52 da haihuwa ta ce ba wani abu bane idan shugaba Mugabe ya fidda wanda zai tsaya takarar shugaban kasa. Ta ƙara da cewa hakan zai taimaka wa 'yan jam'iyyar su ba wanda aka fidda ya tsaya takarar cikakken goyon baya. Kafar yaɗa labaran ta ZBC ta kuma ce Ms. Mugabe ta ce shugaban na da damar a sa shi cikin waɗanda za su fidda wanda zai tsaya takara a jam'iyyar, kuma duk abin da shugaban ya tsaida ba mai jayayya da shi. Shugaba Mugabe, wanda ya shugabanci ƙasar tun bayan da ta samu 'yancin kai a shekarar 1980, ya zuwa yanzu ya iya ce ga wanda zai maye gurbinsa duk da rarrabuwar kawuna da ake ci gaba da samu a jam'iyyar tasa.
Wata arangama ta faru tsakanin 'yan sandan Isra'ila da Falasɗina a yau Alhamis a wajen babban masallacin Kudus mai daraja da ke daɗaɗɗen birnin, bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a farkon watan nan. Falasɗiniyawa sun yi ta jifar 'yan sandan Isra'ila da duwatsu, su kuma suna maida musu martani ta harba musu barkonan tsohuwa da albarusan roba. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗinawa ta faɗi cewa aƙalla Falasɗinawa 37 sun samu raunuka a wannan arangama da ta faru, ciki har da waɗanda aka harba da albarusan roba da waɗanda aka yi wa duka. Da yawa daga cikin waɗanda suka samu raunukan sun kai rai a cewar ƙungiyar ta Red Crescent. Waɗannan tashe-tashen hankulan dai sun faru ne bayan da shugabannin musulmi a birnin Kudus suka ba musulmi izinin yin sallah a masallacin, wanda a baya suka daina ibada a cikinsa saboda ƙarin matakan tsaro da Isra'ila ta sanya a wurin.
To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin doka da ke neman saka sabbin takunkumi a kan ƙasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su tura wa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Sanata Bob Corker ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba. Yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban 'yan majalisar masu rinjaye Kevin McCarthy. A baya da Mr. Corker bai amince a hada da Koriya ta Arewa wajen sanya takunkumin ba. Tun farko ya so a duba wannan batun a wata dokar daban. Amma daga baya ya bar wannan zancen, ya ce 'yan majalisar wakilai za su yi aiki don duba batun Koriya ta Arewa. Dokar ta kuma tanadi yadda 'yan majalisar tarayya za su daƙile duk wani ƙoƙari da shugaba Trump zai yi don hana sanya takunkumin.
Daga ƙarshe wasu 'yan majalisar wakilai biyu na Amurka sun gabatar da ƙudurin dokar da zai ba baƙi waɗanda ba su da takardun zama ƙasa da aka shigo da su ƙasar tun suna yara damar samun katin zama ɗan ƙasa. 'Yan majalisa Lucille Rebel Allard ta jam'iyyar Democrat da 'yan majalisa Eliana Ross Lehtinen ta jam'iyyar Republican ne suka gabatar da ƙudurin wanda zai kare haƙoƙin irin waɗannan baƙin haure da ake kiransu Dreamers ta hanyar ba su damar samun takardun zama 'yan ƙasa. Wannan kudirin ya samu ne a sakamakon namijin kokarin da wasu ƴan majalisin biyu suka hada da Dick Durbin na jam'iyyar Democrat da Lindsey Graham na jam'iyyar Republican suka yi a makon da ya gabata. Ross Lehtinen ta ce makasudin wannan kudirin shine don kare nagari da kwararru a kasar mu kuma don inganta kasar mu. Ta kara da cewa manufar kudirin shine don a taimakawa mutanen da suka dade cikin fargaba za a maida su kasashen su na asali. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla kamar yadda muka sanar da ku a yau zamu so mu ji ra'ayoyinku kan batun rage shekarun takar guraben siyasar Najeriya da ya ba matasa damar tsayawa takara. Shin matasa suna iya shawo kan matsalolin da ake fuskanta a Najeriya kuma yaya kuke ganin za su iya sauya alƙiblar shugabancin kasar? Kafin mu ji ra'ayoyinku kan wannan batun ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwadi ya hada mana daga birnin Kano.
Wannan batu dai na rage shekarun shiga zabe a dukkanin matakai yana daga cikin batutuwa guda 30 da majalisar ta amince da su domin su zama wani bangare na kundin tsarin mulkin Najeriya. A wani yunkuri na yi wa kundin tsarin mulkin kasar kuskurima. Batutuwan guda 30 sun hada da rushe hukumomin zabe na jihohi da daidaita wa'adin shugabannin kananan hukumomin kasar guda 774 zuwa tsawon shekaru 3 da samar da gurbin takarar independent a kundin tsarin mulkin kasa da baiwa kananan hukumomi kudade kai tsaye daga akwashin tarayya da sauya gurbi ga hurumin yin wasu dokoki da na dandan mukamman gwamnati daga bangaren zartarwa zuwa majalisar dokoki ta kasa. A karkashin sabon tsarin da majalisar dattawan ta amince da shi, yanzu an rage mafi karancin shekarun masu tsayawa takarar shugaban kasar Najeriya daga 40 zuwa 35, sai gwamna daga 35 zuwa 30, sai majalisar wakilai daga 30 zuwa 25. Yanzu haka dai matasan na Najeriya sun yi maraba da wannan sabon tsari. Kamar Kabiru Sa'idi da katana kungiyar Sitad na cewa
yunkuri ne da zai taimakawa harkar shugabanci a Najeriya. Ko ba komai za ka yadda da ni cewa dattawan da suke a kai shekara da shekaru sun gaza fitar da kasar nan daga halin da take ciki. Kuma irin matasa da muke da su a yau matasa ne waɗanda suna da ilimi, suna kokari su fito da hanyoyin ci gaba na zamani, kuma matasa ne waɗanda su ne suke bada gudunmawa gurin harkar demokradiyyar nan. Kuma matasan nan yan shekara 18 zuwa kimanin shekara 30 su ko shekara 35 su ne kimanin kaso 60 zuwa 70 na waɗanda suke zaɓar dukkan shugabanni a ƙasar nan.
To amma Kamaru Abdullahi Kwalwa, wani mai sharhi kan lamuran siyasa, ya ce akwai alamun ammakara wajen bujiro da wannan tsari a yanzu.
Me yayi mai da shi yana da wani muhimmanci yanzu a rage shekaru din? Me yasa tunda ake tsarin mulkin Najeriya idinga danne matasa din, ko kuma tsadu gyare-gyaren da ake na dokoki ba a duba cewa a bankara a bawa yara masu kananan shekaru su rike ba, duk da misalan da ake da su a duniya?
Batun kashe kudade a harkokin siyasar Najeriya na daga cikin al'amuran da ake hasashen ka iya zama cikas ga wannan dama da matasan suka samu. Amma kuma Kabiru Sa'idi Dakata ya ce
ai ba duk jam'iyyin ne suke saka kuɗi ba. Misali, yes, mun ji za ka iya samun manyan jam'iyyu guda biyu, amma yayin da ka rage shekarun matasa za su je su samu wasu daga cikin jam'iyyun ɗaiɗaiku wanda za su iya ba su dama su tsaya takara.
Daga cikin masu kula da al'amura akwai masu kokonto kan manufa da dalilan da suka sanya 'yan majalisar dattawan ta Najeriya suka amince da wannan sauyi a wannan lokaci. Kamar da Abdullahi Kwalwa na da makamancin wannan ra'ayi.
Matasa su gan ma dandalin sun nema din akai, wanda shine nake son yanzu tabbatar maka cewa idan majalisar Najeriya ma inda take a yanzu ba wai biyan ba zuwa duban bukatun kasar take yi, ko kuma wani kuka na wayansu mutane a kasar ta biya bukatar dan amfanin kasar ba. Muna da misalai da yawa, amma lokaci ne kurin zai samu.
Da haka kenan, kaman har yanzu kuna da shakkun wannan al'amari na matakin majalisa kenan?
Ni hakika sai na ga idan an samu wani karni na wato zababbu wanda aka samu matasa suka zo suka samu doni yanayi na canjin halin da ake ciki din nan ba irin wannan ba to daga sannan ni kuma sai in jiyo sai in tafa wa'annan da suka yi aikin a baya
bayan samun amincewar majalisar dokoki ta kasa tilla zai du wani batu da zai samu gurbi a kundin tsarin mulkin Najeriya ya samu goyen bayan kashi 2 bisa 3 na yawan majalisun dokokin jihohin kasar kana daga bisani ya zama doka Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
a gaida Mahmud kafin mu bude rayuka domin mu ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin matasa za su iya sauya alƙiblar mulki a Najeriya bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da maha tambaya ni ke da jama'a tambaya nike da menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya chata mu ba mu sani ba chata kuma shi ka babba ka yarda ka banya kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya Sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma dadin bautar muke ji balle anti
mai gida
balle anti
mai gida
Daiya ma sake wa muke sai doro muke sai kombo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Plateau wane ne akan layi
eh Bala komanda ne daga jihar Plateau
to malam Bala menene ra'ayinka a yau
eh to ra'ayina kamar ga yanda kuka yi magana akan cewa su wayannan matasa da ya kamata a ce an samu daman da gashi yanzu an samu wani daman da shi yaya za su yi su rike gwamnati nan gaba to shi ne nake magana akan cewa ya kamata a ce wannan yanda su matasa yanzu an sa dama ta samu matasa a Najeriya to daman duk daman abin da muke bukata kenan a ce yau dama ta same mu kuma mu yi kokari mu yi amfani da wannan daman kuma Allah ya taimake mu to mun san dai tafiya dole ba zai yi zalla a ce matasa bane a cikin tafiyar ya kamata a ce akwai wa'ansu da tijai amma daman abin da muka rasa rashin jawo matasan da su tsofaffin da su yi ba to shine nake ta samun matsaloli da a Najeriya da sauransu amma yanzu kan alhamdulillah kuma biyoye kuna iya kokarin da ya kamata mu jinjina muku saboda an samu lokaci yanzu da matasa ake amfani da su ana kirawo su saboda
to madalla mun gode kurai da gaske malam Bala da wannan ra'ayi naka bar mu je Nasarawa ne ne akan layi
eh magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari
da to Bashir Tela menene ra'ayinka kamar da wannan batu da muke magana a yau
wannan batu da mure matasa za mu ce alhamdulillah kuma yana da ke kore da gaskiya kana damawa da matasa har cikin siyasa na kasance don kuwa matasa sun ji masu na tura mota tana burgadi
to wani irin to tunda yanzu malam barkana ji na to tunda matasan samu wannan dama wani irin taimako za su yi ko kuma wace irin rawa su iya takawa ga samar da ci gaba
ina jin ka to a gaskiya yana da kyau matasa mu zai ji dama samu don kuwa wannan bakarin dama ne ba kuma Allah ya sa hakkin shi ne mafi alheri
nagode da shi kila ne da ganin lafiyan dare gore ta shi lafiya.
To mun gode kwarai da gaskiya Bashir Shela, bar mu je Katsina, wane ne akan layi?
Ado mai unguwan yan koko ne daga jiha Katsina karamar hukumar Kanciya.
Ado mai unguwa, muna sauraron ka.
To gaskiya a haka da aka yi matasa so samu dama yadda za a dama da su a harkokin siyasar Najeriya gaskiya.
To shin kana ga za su iya taka rawa?
Za su iya taka gaskiya, saboda ai wanda bin yi shekaru 30 ilimin shi ya kai na yadda zai riƙe mukami na shugabancin ƙasa ko kuma majalisa ko kuma gwamna.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Mallam Ado. Bari mu je Kaduna, wane ne daga Kaduna?
Muna magana da Shagoru Sabo, kuma mai gidan kaji karamin hukumar Lere Kaduna Nigeria.
Shagoru Sabo, muna sauraron ka.
Gaskiya matasa ya kamata a wannan lokaci su ne a yanzu ne ya kamata a ba su wannan dama, domin kasan nan inda da matasa wanda kuma su ne sukan yi kokarin zaben zabe su sai su, saboda haka gaskiya ya kamata a ce matasa a ba su wannan dama a gani, domin komai ya ce.
To ba sa gori wannan dama, sun riga sun samu wannan dama. Muna magana cewar ta ya za su sauya alƙiblar shugabancin kasar, wace irin rawa za su iya takawa matasan, tunda yanzu ga dama ta sama, an rage shekaru yawan shekarun da mutum zai iya tsaya takara. Mallam, kana tare da ni? To mun gode kwarai da gaskiya wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nasarawa, wane ne a Nasarawa?
Alaikum, suna na Shafale Kafi Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Mallam, barka da aiki.
Shafale, barka dai. To muna sauraron ka, menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa a yau?
A gaskiya ce, sabillahi, wannan abu ne na yi matukan farin ciki, saboda shugabanci dai da kake ganin shi ba wai dabo ne ko kuma wani maita ba. Shugabanci musamman matasa ne suke kawowa, don matasa sun fita karawa 100 bisa 100, don a cikin kashi 100 matasa su ne 95. To saboda haka in aka ce an kawo wannan matsayi, an mika ma matasa, a gaskiya bisabillahi mu ma za mu samu cin gaba, kuma za su iya kawo sauyi, saboda a yanzu matasa su ne suke iya kawo sauyi a ƙasa. Kuma wannan abin da ya fi majalisa shiga yi, ina matukan farin ciki da godiya, kuma Allah ya tabbatar mana da alheri, kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya. Da fatan za mu gama lafiya.
To mun gode kwarai da gaske Shafale. A bari mu je Maiduguri, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Mallam Ilija mai bani da Kanari Birnin Najeriya.
To mallam, me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa yau?
Gaskiya akan wannan yanayi da aka sa matasa za su fara taka rawa a siyasar Najeriya, sai dai mu ce san barka.
Shin kana ganin za su?
Gaskiya
na'am,
in ka duba yanayi, ko da lokacin su shugaba ga wani zuwa lokacin da su shugaba Buhari suka yi mulki na soja, mutane ne wanda suke matasa. Kuma kuma wanda suka bayar a lokacin na gina ƙasa ya fi wanda ma ake tunanin za su bayar a yanzu. Idan aka fama matasa dama, kaga to gaskiya za su zo da tunani mai kai, za a daina su wani bangon siyasa a yi tunanin cin gaba a ƙasar nan.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Bar mu ji Bauchi, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi, Allah ya baraka ku.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Sunan Alhaji Yusuf Dan Manya, karamar hukumar Zaki, jihar Bauchi, Najeriya.
Alhaji Yusuf, muna sauraron ka.
Yawa, to ala hakika hakika maudu'in da ake yau akan matasa, lalle wannan abu da aka wato kunji da aka abuna na matasa, to lalle yayi daidai zahiri, kuma matasa za su kawo ci gaba a Najeriya nan.
To wace shawara zaka ba wa matasa kan wannan?
Yawa, hello.
Wace shawara zaka ba wa matasa kan wannan ci gaba da aka samu?
Yawa, shawaran da zan ba matasa kan wannan ci gaba da aka samu shine, mu a matsayin mu na matasa, mu tsaya mu tsaya da gaskiya.
To ina ji layin sa ya goce, layin Alhaji Yusuf ya goce, amma muna godiya da ka gwada mu. Bari mu je Taraba, wane ne akan layi a Taraba? Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malamin? Na Taraba, kana tare da ni? To mun sami kira daga Oyo. wane ne aka layi daga Oyo?
Alhaji Rabi Abdullahi Bandu ne daga Oyo, daga Najeriya.
Alhaji Rabi, muna sauraron ka. Menene gudunmuwarka ga wannan shiri?
Wannan samun dama da matasa suka yi, gaskiya muna goyon bayan shi gari bisa gari, domin ya kamata a jarraba matasan kuma mu ga irin tafiyarsu. Domin su ban yan yawancin su rigaffun kaya ne, ba su da wani amfani, sai sa ta sace su, sai kuma mu jarraba yaran mu gani ya za su yi.
To, mun gode kwarai da gaske, Alhaji Rabi. Bari mu je Kaduna. Wane ne aka layi?
To, sunana Ibrahim Alaramma, riga cikin Kaduna.
Ibrahim Alaramma, muna sauraron ka.
To, gaskiyar magana, na yi murna da jin wannan doka da za a ba matasa su ma domin a taka rawa akan haka. Lallai sun yi nazari, kuma tabbas matasa za su taka rawa muhimmi wajen ganin cewa sun kawo kudurori, sun ciyar da ƙasar nan gaba. Domin mene, ai an ce ciwon ƴamace na ƴamace ne, matasa su suka fi yawa a Najeriya. To, idan aka ce su ma matasan suna samun mukami, kaga su ne suka fi sanin matsalolin ƴan uwansu matasa na rashin aikin yi da matsalan shaye-shaye da sauran wasu abubuwa daban. Kaga cewa za su kawo kudurin da zai bunƙasa ƙasa da zai kuma tallafa ma su waɗannan matasan na Najeriya gabaki ɗaya.
To, Mala Ibrahim, Mala Ibrahim, kana tare da mu?
Eh, ina tare
da. Yawwa, shin to kana ganin cewar matasan za su iya tsaya takara kamar in aka zo maganar kuɗi da ake fitarwa a tsaya takara, duk za su iya yi?
Eh, to, gaskiyar magana za a iya ɗan samun matsala a nan ɓangaren. To, amma mene, tun da yanzu ko shi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ai an buɗe wata gidauniya na taimaka mishi na ya tsaya takara, duk da shi ma ba kuɗin ke da shi ba.
To, madalla, mun gode kwarai da gaske ma Ibrahim. Bari mu tsamu har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
To, assalamu alaikum.
Mala Ibrahim, barka da dare. Barka dai malam, muna sauraron ka.
Daga gadar malam Mamman Alaramma, ɗan Muhammadu ne a layi.
To, Alaramma, muna sauraron ka. Menene gudunmuwarka ga wannan shiri?
To, gaskiya wannan ba matasa wannan dama ya dace kwarai da gaske, domin ko ba komi za su samu kwarewa, tunda ba haɗa su za a yi yanzu da wa'anda suke suna gaba da su, ba wai su kaɗai aka ware kawai da za su yi wannan abu ba. Saboda haka, ko ba komi za su samu kwarewa, kafin wani lokaci za a ga abin duk ya canza ya kuma. Musamman in kai lissafi, shi kanshi Muhammadu Buhari ya taɓa riƙe irin wannan buƙamin wani lokaci, can baya yana matashi ne a wannan lokacin. Amma yanzu ga shi nan alfahari muke da shi, saboda haka ni ina ganin ɗari bisa ɗari wannan zai kawo cigaba a ƙasa, insha Allah. Allah ya sa a tashi lafiya. Wassalamu alaikum.
To, madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka, da kuma wannan kira muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyin mu a yau. Muna godiya ga wanda suka samu damar kira, wanda ba samu ba kuma sai a ƙara jarraba mu gobe. Mun gode. To, madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 5:07. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya Amadou Pinne ya ce ƙasar Morocco za ta cimma wa'adin da aka shata ya zuwa watan gobe, domin shiga takarar neman karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2026. An shata wa'adin nan da ranar 11 ga watan Agusta ga dukkan ƙasashen da ke takarar karɓar bakuncin gasar da su gabatar da buƙatarsu, inda tuni ƙasashen Amurka da Canada da Mexico suka gabatar da buƙatunsu. Pinne, wanda jami'i ne a hukumar ƙwallon ƙafar Afirka wato CAF, ya ce yana da yakinin ƙasar ta Morocco ta shirya domin gabatar da tata buƙatar, inda ya ba da tabbacin cewa hukumar ta CAF za ta goya mata baya 100%. Sau hudu ƙasar ta Morocco take shan ƙasa a takarar karɓar bakuncin gasar a can baya a shekarun 1994 da 98 da 2006 da kuma 2010. Ƙasar Afirka ta Kudu ce ƙasa ta farko da ta taɓa karɓar bakuncin gasar a nahiyar Afirka a shekara ta 2010. Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai yana ci gaba da nuna amincewa da matakin sauya lokacin fafata gasar ƙwallon ƙafar cin kofin Afirka, inda kocin Manchester United ta Ingila Jose Mourinho ya bayyana lamarin da cewa babban hangin nesa ne. Mourinho ya ce ba shakka akan sami matsaloli a lokutan gasar a can baya, inda da wuya kungiyoyi su saki ƴan wasa a tsakiyar kakar wasanni. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Spain, Angel Maria Villa, wanda aka dakatar, yayi murabus daga matsayinsa na mataimakin shugaban hukumomin kwallon kafar Turai UEFA da ta duniya wato FIFA. An kama Villa da ɗansa Gorka a farkon wannan watan a zaman wani sashi na binciken zargin cin hanci da rashawa. An dakatar da Villa na tsawon shekara ɗaya daga shugabancin hukumar ta kasar Spain, duk wanda cewa ya musanta zargin da ake masa. A fagen watan tennis kuma, mutum na biyu a duniya Novak Djokovic ba zai koma buga wasa ba a duk tsawon wannan shekara ta 2017 da rauni da ya samu a gwiwar hannunsa. Djokovic ya bada gari ne a wasan quarter final na gasar Wimbledon Open ta bana saboda raunin da ya ji a lokacin. Djokovic ya lashe babbar gasar tennis ta duniya har sau 12 kuma shine mutum na farko a duniyar tennis har ya zuwa shekarar da ta gabata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan babbar kotun koli ta Rasha ta tabbatar da haramcin mabiya ɗariƙar Kirista ta Jehovah's Witness a bayan da a watan Afrilu ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta ayyana ta a matsayin ƙungiyar 'yan tsagera. Wannan shine sabon abu mai tsoratarwa da yake tashi a Rasha na hukunta mabiya tsirarin addinai ciki har da cocin Scientology. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta buƙaci jami'an Rasha su ɗage haramcin mabiya Jehovah Witness da kuma ayyukansu a Rasha, su kuma maida cibiyar ayyuka ta Jehovah Witness, sannan su saki duk wasu mambobin tsirarin addinai da aka kama ba bisa ka'ida ba, aka kuma kulle su sakamakon ayyukansu da sunan 'yan tsagera. Ms. Nauert ta ƙara da cewa, muna ƙara jan hankalin Rasha da ta mutunta 'yancin yin tunani da addini ko kuma imani. An kafa ɗariƙar Jehovah Witness a shekarar 1880 a Amurka. Akwai fiye da mutane miliyan 8,300 mabiya Jehovah Witness a faɗin duniya, ciki akwai 175 a Rasha. Hukumar sa ido kan 'yancin addini a faɗin duniya ta Amurka, wadda ke bayar da shawara ga shugaban ƙasa da majalisun dokokin Amurka kan manufofi da suka shafi walwalar addini a faɗin duniya, ita ma ta yi Allah wadai da wannan haramci. Shugaban hukumar Daniel Mark ya ce, abin takaici shine hukuncin da kotun kolin ta yanke ya nuna yadda gwamnatin kasar take ci gaba da kwatanta 'yancin addini na lumana a zaman tsagiranci. Mabiya ɗariƙar Jehovah Witness ba 'yan ƙungiyar tsagira bane, kuma ya kamata su iya yin ibadar su a bayyane ba tare da matsawar gwamnati ba. Hukumar ta ayyana Rasha a matsayin kasar da ake ci gaba da samun damuwa da ita a saboda matakan daƙile 'yancin walwalar addini kiri da muzu da take ɗauka. Ya kamata mabiya dukkan tsirarin addinai a Rasha su gudanar da ayyukansu na addini da taro ba tare da tsangwama ba, kamar yadda kundin tsarin mulkin Rasha ya ba su 'yanci. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ka, kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, matar shugaban ƙasar Zimbabwe ta roƙi shugaba Robert Mugabe, ɗan shekaru 93 da haihuwa, da ya fidda wanda zai maye gurbin sa. Grace Mugabe, wanda mutane da yawa ke kyautata zaton tana da sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa, ta faɗi hakan ne a yau Alhamis a lokacin da take yi wa matan jam'iyyar ZANU PF jawabi a birnin Harare. Wata arangama ta faru tsakanin 'yan sandan Isra'ila da Falasɗinawa yau Alhamis a wajen babban masallacin Kudus mai daraja da ke da ɗanɗan birnin, bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a cikin farkon watan nan. Falasɗinawan sun yi ta jifar 'yan sandan Isra'ila da duwatsu, su kuma suka mai da martani ta harba musu barkunan tsohuwa da albarkatun roba. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin doka da ke neman saka sabbin takunkumi a kan ƙasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su tura wa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Sanata Bob Corker ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba, yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawa da suka yi da shugaban 'yan majalisa masu rinjaye Kevin McCarthy.
To madalla, masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan mai kowa mai komai ya nuna mana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Cedric. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya, assalamu alaikum.